سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيام بيان دوتان رمضان شكرا تدمو ديا لدري هدو دا أربعين دا بقي هجرية واندي داشي دا عشرين دا بيو غوتان بيو شكرا تدمو بيو دا عشرين دا شدا الاسلافين توراوا لما دورا كاين دا مكزايا تفسير من القرآن بجرمة يو إن شاء الله من درسي نفرقو أكشن تفسير سورة السجدة. تفسير سورة السجدة، سورة السجدة إتتي سورة تتلا تند بيو أكشن جيرن وانان سورة القرآن بجرمة سورة تتلا تند بيو إذن كدوكو daga sama kayo kasa. Allah ya saukar da ita bayan suratul mu'minun, bayan suratul mu'minun ana saukar da suratul mu'minun sai suratul as-sajda. Suratul sajda tana daga cikin surorin ƙarshen sauka a Makka, min awakhir ma nazala fi al-Makkah al-mukarrama. Imam al-Alusi Allah ya masa rahama yake cewa ba iya suratul sajda ne kadai sunanta ba, ana ce da ita suratul mazajia. Bayan suratul sajda ana ce da ita suratul al-mazajia. Suratul sajda makkiya ce, ba madaniya ba, kamar yadda aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas ya ce suratul sajda yar Makka ce. Wata riwaya an ce suratul sajada yar Makka ne banda ayoyi guda uku kawai a cikin ita surar, wanda suke farawa daga afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yasawun har zuwa ƙarshe. Kuma tana da ayoyi wato 29 a lissafin mutanen Basra, ayoyi 30 a cikin sauran alƙur'anai waɗanda ba lissafin mutanen Basra ba. Ita suratul sajda tana da falala ƙwarai da gaske a cikin surorin alƙur'ani, kamar yadda Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito daga Imam Abu Huraira, duk ranar juma'a da asuba annabi suratul sajda yake karantawa. Da wannan ya kamata limamai masu koyi da sunna, kuma Allah ya ba su hadda, in dai ranar juma'a ne da asuba, to su rinka karanta mutane suratul sajda a cikin sallar asuba ne. Da kuma hal ata alal insan hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, ita ma arwaitu manzo Allah yana karanta ta a sallar asuba ne. Malamai suka ce menene hikimar da ta sa annabi yake karanta suratul sajda kullun da asuba a ranar juma'a? Suka ce na farko, riwaya ta tabbata Allah bai zai tashi alkiyama ba sai ranar juma'a, Allah bai zai tada alkiyama ba sai ranar juma'a. Ita kuma ranar juma'a ita suratul sajda tana bayani ne akan tashi alkiyama, da haka annabi yana karanta surar ne don ya tunatar da mutane alkiyama. Kuma zai iya yiwuwa daga wannan asubahin ba za a ƙara yin wata asuba ba. Sannan halata alal insan ita ma tana ɗauke da bayani dangane rayuwar ɗan adam, akan ya sani cewa da babu shi yanzu Allah ya samar da shi, da kuma bayanai na rayuwar ɗan adam a wannan duniya da kuma lahira da baki ɗaya. Imam Ahmad a cikin Musnad ya rawaito daga Jabir bin Abdullah, Allah ya yarda da shi, cewa manzon Allah baya yin bacci da daddare sai ya karanta wannan sura, ita suratul sajda, da suratu tabara mana da cikin surorin da annabi ke karanta su da daddare idan zai kwanta bacci duk da riwayar wasu malaman hadisi sun ce riwayar tana da rauni imam ibnu kasir ya kawo ta a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan sura wannan suratu sajada ta fara ne da yabo akan shi alqur'ani mai girma cewa alqur'ani daga Allah yake ba magana dan adam bane ba tsarin wani mutum bane sannan ta fara da raddi akan waɗanda suke ganin cewa annabi ƙarya yayi ya kawo alqur'ani wal iyad billah akwai masu cewa qur'ani ƙarya ne annabi kirkirarsa yayi to ita surar ta fara da yabon qur'ani kuma ta fara da mai da martani akan waɗanda suke yi wa annabi ƙage cewa alqur'ani ƙagarsa ne wanda ba haka bane sannan ta yi bayanin nau'i-nau'i na ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala akan bayinsa da kuma nuni akan ƙarfin mulki da sarautar Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ƙwarewarsa wajen halitta badi'ul khalqi kenan da kuma shumuli iradatir rabbi lallai irada nufi na ubangiji ba inda baya nan ya game komai tabaraka wa ta'ala sannan Allah ne ihsani ne akan komai babu abinda Allah bai kyautata masa ba babu shi zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim yace allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin sannan kuma ita wannan sura ta yi bayani dangane da shubuhohi maganganu masu rikitarwa da mushrikai suke ta kirkirowa suna kawowa don ƙaryata alkiyama da ƙaryata tashi alkiyama cewa ba daidai bane ba haka bane mushrikai kafirai su ba su yadda cewa za a tashi ba za'ama alladhina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi la tub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika ala allah yasir sun ce ba za a tashi kiyama ba suna ganin ba a yi ta ba a tashi su a idan mishina wa kunna turaban wai idan muka mutu muka zama turbaya yanzu akwai wanda ya isa ya tada ya tashi mu Allah ya ce ai kware kuwa allazi khalaqakum awwala marra wanda ya halice ku a farko shine zai da tashi mu tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya mai da martani akan waɗannan mushrikai a cikin wannan sura da zamu karanta da kuma halin da za su kasance lokacin da suka tsaya a gaban Allah lokacin da zai musu hisabi wanda yake hali ne mai tasiri kwarai walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinuna bayan haka wannan sura ta yi bayanin tanadin da Allah ya yi wa mu'minai ranar tashi alkiyama na babban lada wanda ba wanda ya isa ya sani babu wani rai da ya isa ya san tanadin da Allah ya yi wa mu'mini da kuma irin tanadin da Allah ya yi wa kafirai na uquba da bala'i wannan yana nuna adalar ubangiji adalcin Allah wanda ya bishi ya masa rahama ya masa tanadin alkhairi wanda ya saba masa kuma ya masa tanadin azaba tabaraka wa ta'ala shi yasa ba daidai bane da kafiri da wanda ba musulmi da masu ilimi da jahilai kun halin sauyin ladina ya alamuna wallazina la ya'lamun inna ma yatazakkaru ulul albab afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun wanda ya zama mu'mini haka yake daidai da wanda yake fasiki ba daidai suke ba Allah ya bambanta tsakanin al-akhyar da al-ashrar akwai al-akhyar zaɓaɓɓu akwai al-ashrar masharranta kuma kowa Allah zai masa hisabi a bisa gwargwadon aikinsa wa inna ma yujaza kullu insanin ala hasabi amalihi afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun sannan surar ta yi bayani dangane da abinda Allah ya ba wa annabi Musa alayhi salatu wassalam na ni'imomi masu tarin yawa da irin abinda ya ba wa ainihin bayin Allah salihai na baiwa kala-kala duk wanda ya zama mumini mutumin kwarai to Allah ya mai tanadi Allah ya sa mu cikin su wala ga da ake na musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'ila waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna sannan surar ta fadi tar kwarai dangane da ainihin wato ayi tadabburi ayi tunani dangane da ayoyin Allah tabaraka ta'ala musamman mushrikai mushrikai ba za ku yi tunani akan ayoyin Allah ba ba za ku yi tunani akan alqur'anin Allah ba ba za ku yi tunani akan mu'jizojin manzon Allah ba kuma ta hana su dangane da ƙaryata Allah surar ta hana su ƙaryata ayoyin Allah ta hana su ƙaryata manzannin Allah ta hana su al-inat ta hana su al-juhud ta wurin kai da musantawa kamar yadda surar ta hakai tun wani maganganun wawaye daga cikin mushrikai dolayen cikin su marasa hankalin su irin yadda suke faɗin maganganu marasa daɗi akan al-qur'ani da kuma ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma surar ta umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida musu martani a bisa daidai gwargwado abinda suka yi masa kuma ya ci gaba da da'awarsa kada ya maida hankali akan wawayen cikinsu wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin kul yawma al-fathu la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun Allah ya ce fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun wannan shine bayani a takaice na wannan sura da zamu karanta suratul sajdah insha Allah ta'ala shi yasa zamu ga akwai dalilai kwarai da suke nuna kadaitakar ubangiji tabaraka ta'ala da karfin mulki na Allah tabaraka ta'ala da girman alqur'ani mai girma da kuma cewa gaskiya ne kuma surar ta yi bayani tashi alqiyama gaskiya ne ba ƙarya bane ba kuma hisabi gaskiya ne sakayya ma gaskiya ne dan haka al-rahma sai a fara fafatawa daga farkon sura wajibi Allah ne shi Allah ya mana alƙawari
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون
الله تبارك وتعالى يا بودة من السورة دا دايدة جاتشين حروفة كو وسودة جاتشين حروفة دا اكتش عن حروف المقطعة سروريني ديوة da Allah ya buɗe su da waɗannan hurufun muqatta'a ko hurufun tahajji wanda mun yi bayani a surorin baya da suka gabata ra'ayukan malamai dangane da ma'anar waɗannan kalmomi a kamar da yazo a cikin suratul baqara haka yazo a cikin ali imran da suratul a'raf abinda aka faɗa shine a zance mafi kusanci da daidai cewa waɗannan al-hurufun muqatta'a sun zo ne a cikin surorin alqur'ani dan Allah ya bude surorin kamar makulli ne da ake bude gida to kaga kowanne da bakinsa daban to su ma waɗannan harufa Allah ne ya ga dama ya sa su a farkon surori dan a bude surorin a shige su a ci gaba da karanta sako a cikin su kuma yayi ne dan ya farkar da mutane ya tambihi gare su su san mu'jiza alqur'ani ba wanda ya sai kawo wata magana irin ta alqur'ani kuma Allah yana cewa wannan kafirai waɗanda suke ƙaryata wannan alqur'ani cewa ba daga Allah bane to ga alqur'anin nan ya sauka daga sama kuma an hada shi daga zance daga irin zantuttukan da kuka saba ci da larabci ne kuma an yi masa tsari da ma harufa har ma an fara da alif lam mim ba kafirin da bai san alif ba ba kafirin da bai san lam ba ba kafirin da bai san mim ba a wancan lokaci iya min jinsu hurufin hijaiya allati tunazzimuna minha hurufakum wadannan harufa suna cikin al-hurufu ta'ajji ko hurufun hijaiya wanda kuka saba kuna hada harufan ku wajen zance duk hirar da za ku yi dole ku yi na ɗaya daga cikin waɗannan harufa to idan kun kasance kuna shakka ku arna ku kafirai cewa ba ku yarda da alƙur'ani ba cewa ba daga Allah yake ba to ku zo da irin saman alƙur'an isa kuma wa du'u man istata'tum ku man shi'tum min al-khalqi ku kawo duk wanda kuka ga dama cikin halittar Allah likai yu'awinunakum fi zalika su taimake ku akan kawo wani abu irin Qur'ani duk wanda yake jin yana yakar musulunci ko yana fada da addinin musulunci in ya isa ya kirkiro wani abu da ya kama da alƙur'ani irinsa kuma Allah ya ma ba da dama ma ku hada ƙarfi da ƙarfe ku taimake junanku masu fasahar duniya masu basirar duniya masu ilimin duniya gogaggun duniya larabawan duniya duk wanda ya san yana gani yana jin cewa ya iya larabci ya zo ya kawo wani abu na alƙur'ani bayan wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gagara Allah ya ce to ku kawo surori guda goma kawai tunda kun gagara kawo guda 116 to an sauka ku kawo surori guda goma
114
ku kawo surori guda goma idan kun isa kun gagara wancan to an muku ragi kaga ragin yayyawa amma suka gagara samsam sai shegen musu sai ƙaryata annabi da kuma ƙoƙarin zuga wawaye a kan annabi cewa wai annabi ya zo musu da sabon abu da ba san shi ba da ƙarshe ma Allah ya ce su zo da sura ɗaya kudu da sura baya daya Allah ya musu tahajji yace walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da qur'anin nan daga wani yake ba daga Allah ba kamar yadda kuke faɗa da an samu sabani da cin karo da yawa a cikin sa amma babu cin karo duk abin da yazo alqur'ani ayoyin nan 6000 da wani wallahi ba ayi da cin karo da yar uwarta malamai sun daidaita tsakanin su sun yi bayani akwai annabi Sheikh Al-Mansukh duk abinda zaka iya sukar Qur'ani da shi babu yau gashi suna fada da Al-Qur'ani amma sun gagara kawo irinsa duk abinda za ku yi ba ku yi sai ku kwaikwayi Allah ba sai dai ku kamanta to haka suka ga Al-Qur'ani haka za su ganshi kuma haka za su mutu su bar shi shi yasa musulmi ku gode wa Allah dangane da ni'imar da Ubangiji ya muku na wannan babban littafi da aka ce ku yi riko da shi fihi zikirkum wanda a cikinsa akwai ɗaukakar ku ai fihi sharafukum akwai sharaf duk wanda ya riƙe alƙur'ani ya yi sama duk wanda ya riƙe alƙur'ani ya ɗaukaka duk wanda ya riƙe alƙur'ani ya samu shirya duk kuma wanda ya bar alƙur'ani ya bar shirya ya hau bata duk kafiran nan da kuke gani iyayen waɗannan da yanzu ba abin da Allah bai ce musu ba duk Qur'ani ya zo daga yayi sun ƙaryata annabi sun soki annabi sun ce dan kirkire ne sun ce daki yake shiga a koyo masa yanzu ya ta faɗa ba abin da ba su faɗa ba orientalist masu faɗa da addini cewa suke ai Qur'ani molan kane na Muhammadu kawai suka ce sam kalamul bashar ne yu'allimuhu al-bashar wai wani mutum ne yake koya masa kamar arnan farko suka faɗa to amma iya zagin kenan da za su yi gashi Qur'ani ya zama mu'jiza da ƙarshen zamani riwaya ta zo Allah zai ɗauke wannan alƙur'ani cancak ka nemi shi ka rasa idan ka ɗaga wannan a ƙarshe in ka buɗe kawai sai dai ka ga takardu babu rubutun wannan Qur'ani da Allah ran ma ya karanta idan duniya ta zo karshe Allah zai dauke shi a neme shi a rasa in ka bude siri ta da dukan ya ce a ƙarshen duniya ya tabbata cewa duk inda mutumin kirki yake Allah baya barin sa zai turo wata iska ta tsotse ta shanye rayukan duk salihan bayi duniya za ta zama tana rayuwa ne ala ashraril khalq mafi sharri a cikin halitta Allah kada ya kai mu wannan lokaci wanda duka alamomi ne na tashin alkiyama dan haka su kafirai duk da sun kasa wannan challenge da Allah ya musu tahaddi da ubangiji ya musu sai suka juya in qalabu khasirin sun juya sun yi asara kuma tunda ba za su iya ba ya tabbata Qur'ani daga Allah yake kenan Allah ya ce alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan bayan ne li masdalil qur'anil karim ay annahu la shakka fi kaunihi min indillahi azza wa jalla tanzilul kitab bi mubtada ne khabaru shi ne min rabbil alamin littafi ne da aka saukar da shi daga rabbul alamin jumlan la rayba fihi din nan mu'tarada ne a tsakanin tanzilul kitab min rabbil alamin ko kuma zai zama hal ne min alkitab a wajen malaman nawa abinda ake nufi tanzilu hada alkitabu alayka ayyuhar rasul saukar da wannan littafin akan ka ya kai manzo ka'inun min rabbil alamin aka larabci yanki ya kasance ne daga ubangiji ubangijin talikai kuma wannan al'amuru ne wanda yake la shakka fihi babu shakka Allah fa ya tabbatar tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin wannan littafin an saukar da shi gare ka ya Muhammadu daga rabbul alamin da ubangijin talikai kuma la yukhalituhu raybun aw taraddudun babu shakka ko kaiwa da komowa inda kulli aqilin a dukkan mai hankali Allah tabaraka wa ta'ala yayi maza maza ya kore raibu yace la raiba la raiba wato la shakka kenan hikimar anan shine Allah ya kawo nafiyin raib tsakanin wato al-mubtada da khabar sai yayi kore ya kore shakka tsakanin mubtada da khabar dan ya nuna mana wannan qadiyya din laysa mahallan lishakki aw ar-raibi shine hikimar nafiyin raibi din tsakanin al-mubtada da khabar wannan masu nahawu su za su fi ganewa sannan kuma duk mai adalci kullu munsif duk mai adalci ya san cewa wannan alqur'ani daga Allah yake shi kuma Allah ya ce am yaqulu naftara kalmar iftara ana nufin kirkira wannan din munqati'a ne abinda ake nufi munqati'a bi ma'ana bal kenan wannan hamza din da al-istifham da hamza al-istifham tana nufin ta'jibi abun mamaki yanzu wai ce ba cikin qur'ani ke kira sa kai abun mamaki da maganar waɗannan mutane yanzu qur'ani ne za su ce ƙarya ne ke kira sa kai abu na biyu abun mamaki da ƙaryata qur'ani da kafirai suke kun ga bambancin mu da mutanen nan kafiran nan su ba su yarda da qur'ani ba kai ne kake dala alqur'ani kake buda kake karanta wadancan makotan naka wadancan mutane su ku qur'ani kariya ne a wajen su sai za mu yi zama iri daya ba iri daya bane muna da bambanci ba su yarda da qur'ani ba ba su yarda su imani da alqur'ani ba ba su aminta da alqur'ani ba sakon da ke cikin alqur'ani ba su yarda da shi mu ba musulmi mun yarda da alqur'ani mun yi imani da alqur'ani dan haka ma Allah tabaraka wa ta'ala yake mana bayanin mu yi mamakin yadda suke ƙaryata alqur'ani to ba ma ƙaryata shi ba wulaƙanta shi ma suke mutum sai ya samu qur'ani ya share kashi da shi in ya samu wurin da ya rena mutane shi yasa kullum ba sa so masu alqur'ani su galaba ko masu alqur'ani su nasara kuma duk inda musulmi yake ya kawo wani abu sai sun yaƙe shi yanzu ka duba abinda kafiran ƙasar nan suka yi wasu jihohi daga cikin jihohin arewa suka ga cewa za su rinka bayar da hutu a watan Ramadan, za a yi kokari a gama tam a sallami yara da malamai saboda suna galabaita idan suna zuwa makarantun boko da Ramadan. Wasu jihohi a wannan kasa a nan arewa, wallahi karka ga yadda kafaran kasan nan da makiya Allah kasan nan suka fito suke ta yakar wannan tunani, suke ta rubuce-rubuce, suke ta faɗin maganganu na banza da wulakanci. Haka wasu gwamnonin matsorata daga cikin gwamnoninmu na arewa da waɗanda ba su damu da kishin addininsu ba, wanda suna da cikakken ƴanci a demokaradiyyar, suka tsorata suka janye suka mai da karatu aka ci gaba. Yanzu aka ana ci gaba da karatu da jarabawa, yara suna cikin yunwa, malamai suna cikin yunwa da zafin rana, wai kawai don wani arne a ƙasar ne ya yi magana, wai sai a ce wai wai dole sai an bi abin da ya fara. Yanzu ku duba wulakancin da suka mana saboda sun rena mu reni iya reni da takalar hanci da neman fada, wai a ce wai an saka zaɓe da za a yi a ƙasar nan wai a cikin watan Ramadan. A fito a yi wannan bayanin ma ina ga an gama rena musulmi a gwamnatin da ake cewa musulun musulun. A saka zaɓe a watan Ramadan, kuma idan ka yi magana a ce ka yi magana. Ina ga wannan ba ma rene ba, akwai cin mutuncin addini a ciki. Na rantse da Allah sanatocinmu da 'yan majalisanmu, idan kuka bar wannan dokar ta wuce ba ku gyara ta ba, kun cuci musulunci, kun cuci musulmai, kuma Allah bai zai bar ku ba. Kuma ina ga akwai cin fuska, akwai tozarta mutane da rena mana addini, da rashin girmama mu, da rashin ɗaukan mu ƴan ƙasa ne masu ƴanci. Abubuwa da yawa ba a sa su ran Ladi saboda girmama su, amma mu duk abin da ake ranar Juma'a ana yi. Juma'a babbar rana ce a wajenmu, amma ana zuwa makaranta ran Juma'a, ana yin aiki ranar Juma'a, amma ranar Ladi ba wanda yake zuwa aiki. An bar musu ita, duk mun yi shiru ba mu yi magana ba. To irin wannan tsokala da kafiran ƙasar nan suke wa musulunci da musulmai ya isa haka, kuma ba wanda yake zubar da mu irin shuwagabanninmu da jagororinmu da suke da ikon su yi magana su mai da martani, amma tsoro ya lullube su. Kuna tsoron abin da bai kamata ku ji tsoronsa ba, kuna jin tsoron tsumma, kuna jin tsoron banza wanda bai isa a ji tsoronsa ba. Allah ya ba ku girma, Allah ya ba ku matsayi, Allah ya ba ku kima. Kun zo kun karɓi ƙuri'u na musulmi 'ya'yan talakawa aka tare da ku, amma ba za ku iya kare interestinsu ba. Muna fatan Allah ya rugurguza wannan tunani, kada Allah ya ba su nasara. Wallahi tallahi cin mutuncin musulmi ne, rena addini ne a sa zaɓe da watan Ramadan. Kuma idan har an ɗauke mu mu wasu ne, kuma in har ana mutunta mu ana kimanta mu, to ya abin ya isa haka, ya isa. Wulakanci ya kai ƙarshe, kuma da sarakunanmu da gwamnoninmu da 'yan majalisunmu da sanatocinmu aiki ya kama ku, dole dolen ku ku fito ku yaƙi wannan tunanin don sunansa takalan hancin musulunci da musulmai da kuma tozarta addini. Wallahi ni da naga sanarwa na ɗauka ma kawai irin 'yan kwamili ne a social media suke. Ban yi tsammani wai mara kunya a ƙasar nan zai iya buɗe baki wai ya ce wai a saka zaɓe ta kan gaba ɗaya wai da watan Ramadan ba. Amma mu muka jawo, mu muka jawo kawai ƙaskanci da tozarta da wulakanta kai. Wallahi in ba mu tashi muka nuna muna da 'yanci a ƙasar nan ba, sai sun binne mu. Kirib za su binne mu su hana mu watsi gaba ɗaya. Dole mu fito mu nuna mu ma 'yan ƙasa ne, muna da iko, kuma we know our rights, mun san haƙƙinmu. Ana ta kaucewa suna ta kawo fitina, ana ta kaucewa suna ta kawo fitina, kullum suna ta kawo fitina. Su kuma masu mulkin ba sa ganewa, to ba za mu yadda ba, ko ba za mu aminta ba. Amma damuwarmu ina jagororin da muka jefa musu ƙuri'u suka tafi can, suna ina? ina gwamnonin mu da suke iya magana da shugaban kasa suke iya magana da sanatoci kuna ina sai aya ku shiru ko magana ba za ku yi ba jitsiya in an tashi muni in an tashi zaki dan adam a arewa ne ake zaki dan adam in an harbe dan adam a arewa ne in an zo yanka dan adam a arewa ne a saci mutum a yanka shi kamar yadda ake yanka kaza a gasa mutum a cinamanta sai mu an kashe kasuwannin mu an kashe noma noma ya lalace duk wani manomi a kasar nan ku tambaye shi wallahi an kashe noma ya rage gare ku yan siyasa ku yi magana ko kar ku yi magana idan kasar idan bangaren da ku ya rugurguje ma ku inda za ku zo ku nemi ƙuri'a a aiki an gadan mana talaucin dole talaka yanzu bai ishe je gona ya shuka masara ko dawa ko wake ko shinkafa ya kawo kasuwa ya fere shi riba ba an yi dabara an sauƙaƙa abinci amma an tsananta taki da aka sauƙaƙa abinci na ƙasar waje ne ake kawo amma na ƙasar ba a saye shi ba kai talaka idan ka noma ba za a saye naka ba sai a sayo na waje sannan kai da za ka yi noma a ƙasar sai a sayar maka taki da tsada sannan maganin feshi tsada taki tsada maganin feshi tsada da ka ba yadda za a yi ka fita in kai noma me ake nunawa mu haƙura da noma mu zama bayi muna jira sai an kawo mana ka wayi gari abinda za ka zuba a gonar ka kaci ma ba ka da kudin takin da za ka siya ko maganin feshi da za ka siya duka wannan shirya shi aka yi tsara shi aka yi setting ne mai hankali mai wayo duk ya sani akwai amana a kanku tsaro ya lalace zubar da jini tsare hanyoyi kashe mutane ta'addanci tsoro ya shiga cikin zukatan mutane kuna cikin garurukan kuna gudun hijira kowa ya shiga gidansa bai da aminci kowa yana cikin tsoro da gangan al'amura suka lalace idan ba a baka tsaro a gidanka ba a garinka ba a jiharka ba to me za a baka me ake da shi da za a yi maka alfahari da shi mu tsaya mu fahimci wannan abun ba saboda mun gangara cikin bala'i ne wallahi tun muna iya magana har za mu zo mu waye gari wallahi ba mu iya magana abun ya yi yawa zalincin ya isa rikin tausayi ya kai matuƙa amma fa idan ana gada ma an gada ma za a yi gyarawa hakan ma kuma ana nan an ƙaƙaba mana ana nema a haɗa mu faɗa da abokan zamanmu ana ta mana sharri ana ta mana ƙarya a hakan ma wai dole sai an haɗa mu faɗa mun ba mu ce za mu yi faɗa ba amma dole wasu a waje sai sun zo sun haɗa mu faɗa yan siyasarmu kuna kallo yan jaridunmu kuna kallo malaman addininmu kuna kallo sarakunanmu kuna kallo wane ne suna kallo kuma matasa kowa yana kallo an zuba ido Allah Allah kai mana maganin duk matsiyaci ya Allah kai mana maganin duk maƙetaci Allah kai mana maganin duk masharranci ya Allah duk wanda baya son mu Allah ka kishi ka kishi ka kishi ka kishi ka halakar da ya Allah duk wanda ya samu a gaba Allah hada shi da mala'iku doke doke ya Allah duk wanda ya addabe mu ka addabe shi ya Allah duk wanda ya hada mu bacci shi kuma ka kulle cikin tsaye ta kunki Allah kar ka bar shi ya numfasa ya Allah muna da rauni kai muka dogara kuma kai muke neman taimakonka ya rabbi Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ba don halin mu ba mu ne abdu'afa almasakin masu rauni miskinai masu bukata gare ka Allah ka ba mu ikon komawa gare ka akwai ciwo kwarai da gaske dangane da rayuwar da muke ciki a cikin wannan yanayi akwai bukatar sai mun canja tunani sarakunan mu da shugabannin mu da musamman yan siyasar mu ku ne wakilan mu dole sai kun canja tunani kar ku bari abin ne ku
kar ku bari a halakar da bangaren ku, kar ku bari ku yi iya kokarin ku, mu kuma za mu taimake ku da addu'o'i. Wanda kuma me zai yi ba, za mu yi ta roƙon Allah sai Allah ya dawo da shi kar bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Allah shiga nan da mu. Allah tabaraka wa ta'ala yayi fada, yayi zargi ga waɗannan kafirai da suke cewa alqur'ani iftira'in sa aka kalmar al-iftira na kam na am yaquluna iftira daga al-ikhtilaq ne, al-iftira'u al-ikhtilaq. Abinda ake nufi da al-ikhtilaq shine kirkirar abu. Laraba suka ce fulanun iftara al-kadiba, wani ya kirkiri ƙarya, ai ikhtalaqahu, ya kirkira ya halici ƙarya da kansa. Daga ainihin wato kalmar al-fira ne, al-fira bi ma'ana qat'ul jild, yanke fata kenan. Kullum idan an yi amfani da wannan kalma al-iftira ana nufin barna ne, kirkirar ƙarya dan barna. Abinda aya take nufi, bal a yaquluna ha aw laqulu ha'ula'il mushrikuna, wai waɗannan mushrikai cewa suke inna muhammadan qad iftara hadha al-qur'an wa ikhtalaqahu min inni nafsi, wai muhammadu wannan alqur'anin kirkirar sai daga gare shi ba daga Allah bane. To bal huwa al-haqqu min rabbika, ga ya musu alqur'ani gaskiya ne daga ubangijinka. Wannan raji ne ga su kafiran da suka kade ta alqur'ani. La tastami ayyuhar rasulul karim ila aqawilihim al-fasida, karka saurara ya kai wannan manzo karimin manzo madaukakin manzo zuwa ga maganganun su na barna, na cewa wai wannan alqur'ani wai kai ka kawo shi. A'a, alqur'ani gaskiya ne, kuma wannan alqur'ani sadirun ne min rabbika, daga ubangijinka yake. Allah ya ce li tundira qauman ma atahum min nadirin, Allah ya saukar maka da alqur'ani dai dan kai gargadi ga mutane ko ga jama'ar da mai gargadi bai zo musu ba min kabrika kafin kai. La'allahum yahtadun, don su shiriya. Kalmar al-inzaru a larabci tana nufin at-takhwifu, tsoratarwa. Litundira ay litukhawwifa kenan, dan ka tsoratar. Min irtikabi wato shay'in tasu'u aqibatuhu, dangane da aikata abinda suke yi wanda aqibarsa za ta munana. An gane ko? Kalmar ma atahum ma din nan a larabci nafiya ne, nazir din sai zama fa'il, atahum din kuma da waman, wannan mazida ne litta'kid. Abinda ake nufi litundira qauman ma atahum min nadhirin, min din nan ta'kidi ne, karfafawa ne. Kayi gargadi wa mutanen da ba wani mai gargadi da ya taba zuwa kafin kai ya Muhammadu. Wannan alqur'ani yana daga cikin mu'jizar annabi Muhammadu. Babu wata mu'jiza gagara ba dau babba da Allah ya girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin littafin alqur'ani. Allah ya saukar da shi gare shi dan yayi wa mutane wa'azi. Kenan shi littafin ne na wa'azi, qur'ani littafi ne na jambun ne. Qur'ani shi sa kullun ka zauna kana jin sa zaka je na jama ku ne, aikata kaza, daina kaza, matso da kaza, bar abu kaza. To ba ma ku kadai ba, har wasu mutane suka gabace ku duk yayi musu gargadi. Wannan fadakarwa ne Allah tabaraka wa ta'ala yake yi musulmi su sani cewa manzo Allah ya turo shi mai gargadi ne, shine annazir. Faqad ja'akum an-nadhir, haqiqa manzo an-nadhir mai gargadi ya zo muku dan ya shiryar da ku ila siratul mustaqim, zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya. Allah ya umarce mu mu rigo da da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kar mu watsa da ita. To sai Allah ya ce Allahul ladhi, na'am
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
الله الذي Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan ubangiji wanda ya halicci as-samawati wal ard ya halicci sammai kuma shine ya halicci al ard wato kasai gaba daya yawa ba wani wanda ya halitta an ba Allah ba shi kadai ya halicci sammai kuma shi kadai ya halicci kasai kuma ba wanda ya taya shi ko bai yi shawara da kowa ba kuma baya neman agaji da taimakon kowa wama bainahuma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayamin a cikin kwanaki guda shida kacal iya kwana shida kadai Allah ya gama da halittar duniyar nan sama da kasa al ayyam anan gurin ana nufin wato jam'i ne na yawm 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 ba'da yawm ke a cikin kwanaki guda shida bayan nan sun mastawa alal arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshin sa al'arshi ana nufin gadon mulki da sarautar ubangiji wanda yana can saman sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin turaduna la takhfa minkum khafiya istawa 'ala al'arsh mustawin 'ala al'arsh aqidar ahlus sunna Allah yana sama ya daidaita akan al'arshi daidaiton da ya dace da shi tabaraka wa ta'ala ta yaya ta kaka ba mu sani ba mu dai Allah ya riga ya gaya mana ya daidaita akan al'arshi sannan kuma duk daren duniya ubangiji yana zuwa saman wannan sama kamar yadda manzo Allah ya faɗa a hadisin nuzul kullun sai Allah ya sauko a ƙarshen dare sulusun dare na ƙarshe yana kira yana cewa ina mai roƙona in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tambaya na in bashi ina mai neman tallafi na in tallata masa kullun hina yabqa sulusul layli al-akhir yayin da ɗaya bisa ukun dare ya saura kenan saukowarsa da komawarsa ya nuna shi yana wani wuri da zacinsa amma ilimin Allah yana ko'ina babu inda babu ilimin Allah babu inda babu masaniyar Allah babu inda babu ikon Allah shi kuma a sama yake yana ganin kowa shi yasa ake cewa ta'ala madaukakin sarki shi yasa ko addu'a zaka yi ka daga hannunka sama kana kallon sama kenan kana nuna Allah yana sama yi ko kafiri ma zai addu'a ai sama yake kalla kurma ma in zai addu'a in zai rantsuwa ba haka yake bai dama daga nesa ya nuna sama me amfanin kurma ya nuna sama cewa Allah yana sama kaga fitra ma ta nuna haka ina fata ana fahimta to ya daidaita akan al'arshi malakum min dunihi min waliyin wala shafi'a ba ku da wani ba shi ba majibinci babu wani mai ceto afala tatazakkaruna ku ba kwa wa'astuwa kuma ba kwa tunawa da gargadi da jan kunne da ake muku kalmar ayyam fi sittati ayyamin ana nufin kwanaki kamar yadda yayi magana jambul yawmi al-yawm al-ukhra al-arabci ana nufin mutlaqul waqti in balarabe yace al-yawm yana nufin al-waqt mutlaqul waqt haka yake nufi a cikin shekara akwai al-yawm yawm 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 dewa kwanaki masu yawa Allah kuma shi ya san adadin da duniya za ta yi na kwanaki ba wanda ya sani in ba shi ba Allah mai iko ne akan ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin su a kyaftawar ido ma dan wani zai iya cewa to ya aka yi Allah ya bari sai bayan kwana shida ya gama halitta da hikima da ilimi ya yi haka duk malamai sun yi bayani me yasa aka yi kwanaki shida dan Allah bai zai iya bani a shi fa innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ne labarin Allah fa duk abin da ya nufa sa kawai cewa yake kasance sai wannan abun ya kasance kawai da tsabtawar ido kawai sai kasance. Allah tabaraka wata'ala ya halicci sama da ƙasa dan ganin damansa a cikin kwanakin shida, kuma dan ya nuna mana muhimmancin bin abu a hankali. Allah ya halicci su fitil kal awqat dan ya sanar da bayinsa muhimmancin ta'anni bin sannu wa tasbit da kuma bin diddigi a cikin al'amura. Sittatu ayyam, Imam al-Hasan al-Basri yace ana nufin min ayyamid dunya, cikin kwanakin duniya ne. Ibn Abbas yace innal yawma min al-ayyami sittati allati khalaqa Allahu fiha as-samawati wal ard miqdaruhu alf sanatin min sinin ad-dunya. To Ibn Abbas a fassara sai yace kunga kwana daya, lalle kwana daya daga cikin kwanaki guda shida da aka ce Allah ya halicci duniya, gwargwadon wannan kwanan ba irin kwana ɗayan ku na duniya da kuka sani ba ne. Idan za a kwatanta wannan kwana ɗaya wanda irinsa guda shida Allah ya halicci sammai da ƙasai, inda Ibn Abbas, to sai an ƙirga shekara dubun duniya. Kenan a fassarar Abdullahi Ibn Abbas, fi sittati ayyamin, Allah ya halicci sammai da ƙasai ne a cikin shekaru dubu shida. Dubu shida kenan, ba irin kwanan duniya ba ne. An ce maka fi sittati ayyam kawai don ka iya fahimta ne. Wannan a fassarar Ibn Abbas kenan. Imam Hassan al-Basri shi ne da ya zo ya ce min ayyamin duniya, a cikin kwanakin duniya. Wasu malamai suka ce waɗannan kwanaki fa ba irin kwanakin hadihil ard allati na'rifuha ba ne, ba irin kwanan jiya ba ne da zuwa yau. Yanzu jiya mun yi tafsiri, ba a yi wasu awanni ba masu yawa, ga shan mun dawo muna yi yau, gobe ba yawan haka, inda rai da lafiya in Allah ya ara mana numfashi za ku gani mun sake zuwa muna yin kwanakin, muna yin tafsiri. To malamai suka ce wannan fi sittati ayyamin din ba irin wannan kwanakin kwana ku tashi ba ne, ba irinsu ba ne ba. Sam-sam, saboda kwanakin waɗannan duniya wannan miƙiyasi ne na zamani wanda yake ake buga misalinsa da juyawar wato ita ƙasa a gaban rana. Akwai wani lissafi na kwanaki, ƙasa tana juyawa, rana tana juyawa, ƙasa tana juyawa sau kaza a gaban rana, wani ne karatu ne nasu. Yace suka ce lailan da nahar din nan na wannan duniya daban, lissafin Ubangiji kuma daban. Ina fatan kuna fahimta. Shi yasa ma suka ce ai Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, kwana daya a wajen Ubangijinka kamar shekara dubu ne cikin lissafin. Sai suka dauko shi take ayyam din nan, sai suka ce a ana nufin 60,000 ne, kenan shekaru dubu shida ne Allah ya halicci sammai da ƙasai a lissafin shekarunmu. Sun mastawa alal arsh, sannan Allah ya daidaita a kan al'arshi. Wannan yana nuna mana a Ubangiji yana da wani gado. Shi al'arshi gado ne na mulki, gadon sarauta ne. Yaya girmansa? Allahu a'lam. Yaya fadinsa? Allahu a'lam. Yaya tsawonsa? Allahu a'lam. Amma dai Allah ya gaya mana mala'iku suna riƙe da ƙafofin al'arshi, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya. Dama yadda halittar take, akwai sama ta ɗaya gata, akwai ta biyu a samanta, akwai ta uku a samanta, kuma kowace da ƙofarta ta shiga, kowace tana da ƙofar shiga. Akwai ta huɗu, akwai ta biyar, akwai ta shida, akwai ta bakwai. Saman bakwai ko? To a ƙarshen saman bakwai kuma akwai wani ruwa, ruwa ne gaba ɗaya a mamaye. To a ƙarshen saman ruwan kuma, saman in akwai wata halitta ma ko meye ita, to al'arshin Allah yana samanta. Gadon mulkin Allah shi ne a ƙarshe, amma Allah ba wanda isan girmansa, baya auwa da tef, baya aunuwa da mita ba wanda ya isa ya ce maka gashi to waye ya ganshi da zai ce gashi ko annabi Musa yayi kokari ya ce ga Allah rabbi arini anzur ilaik yace ya ubangiji ko zaka ban dama da ganka kala lan tarani Allah yace Musa ba zaka gani ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dutsen in ka ganshi yanda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabal yanda ubangiji yake tajalli akan wannan dutse hasken ubangiji tabaraka ta'ala ja'alahu dakkan haske kawai na Allah fa haske sai da ya ruddige wannan dutsen ya nike gaba daya karra Musa sa'iqa Musa ya fadi ya suma sai da ya farka yace subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka na tuba gare ka ya Allah dan haka Allah ba wanda ya san girman sa sai shi amma mu a aqida an ga ya mana ya daidaita akan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi salafus salihu magabata na kware cikin malamai duka sun ce daidaito akan al'arshin nan sifa ne daga cikin sifofin Allah bila kaif wala hisar wala tashbiha wala tamthil ba a ce ga kaman ba wani abin da ya iyakance ubangiji kuma ba a iya kamanta shi da misalta shi saboda shi ubangiji baya sifantuwa da sifatul muhdisin baya da sifan wani samamman abu fararre laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah kamithlihi babu Allah shine as-sami'u mai ji Allah shine al-basir sannan kuma Allah tabaraka wataala wajibi ne a imani da shi a bisa sifofin da yayi bayani kamar yanda yake hakan dai zaka yi imani ko kaji ya dauki hankalinka ko bai dauka ba idan hankalinka bai dauka ba hankalinka ne yake da rauni amma nasi ba abin da ya same shi ka miƙa al'amari zuwa ga Allah shi sai Imam Malik yace al-kayfu ghayru ma'qul wal istiwa ghayru majhul wal iman bihi wajib wal su'alu anhu bid'ah shi yanayin yadda Allah ya daidaita al-kayf din hankali ba zai iya hankaltuwa ya gane shi ba amma in an ce daidaituwa ghayru majhul ba abu ne koyi ba wanda ya daidaita eh lallai Allah ya daidaita amma ta yaya mu ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kuma dole ne wasu'alu annu kai tambaya ta kaga ta yaya aka yi kana bin diddigi da kofkof shi kuma wannan bid'a ne sabon abu ne Imam Muhammad bin al-Hasan yace ittafaqa al-fuqaha jami'an 'ala al-iman bis-sifati duk malaman fiqhin duniya sun yi ittifaqi cewa mu yi imani da sifofin Allah tabaraka ta'ala min ghairi tafsirin wala tashbih ba tare da fassarawa ko kuma tashbihi ba ba wani wanda yake so ya fassara girman Allah da wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji tabaraka ta'ala shi sa Imam Razi yake cewa inna hadha al-madhhab huwa alladhi naqulu bihi wa naqtaruhu wa na'tamidu alayhi wannan madhhabi na cewa Allah ya daidaita akan al-arshi shi muke fada kuma shi muka zaba kuma shi ne za mu yi aiki da shi Allah ya yi tabbata a cikin Al-Qur'ani ayoyi da dama da suke tabbatar da ya daidaita akan al-arshin sa kuma ba wanda zai inkari akan wannan haka abin yake kuma haka Allah ya so kuma haka Allah ya aminta masu imani kuma haka suke imani da shi bari mu dakata a nan insha Allah sauran bayani sai gobe abin insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya shiba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika